بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren 13 bayan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1433 daidai da 6 ga watan Januwari shekara ta 2012. wannan shi ne kasar na 6 daga cikin jerin jerin ta tukar littafin sunan nasa'i wallafar al'imam abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib bin nasa'i allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. idan ba ha da sananta ba, mun yi karatu na dangane da babu zikrul fitra, ko bayani dangane da alfitra, wato ɗabi'u ko kuma sunnoni na addinin musulunci. waɗanda muka ji wannan hadisi wanda al'imam abu huraira cikin sahabbai shi ne ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. mun fara sharhin wannan hadisi lokaci ya ƙirƙira. فاك إن شاء الله تعالى أبان أقول بإن باء الإمام النسائي يكتوى الاختفان وابوها تأتكين تاكو نسكاكو الاختفان وتبواني دنجل دكاتيا. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الفطره خمس. ابي هريره يقول من الله صلى الله عليه واله وسلم هياتي بدئي كسلوني الدين بدابيرن وتوضا اصل الدين المسلم فيما يثبت بسوء يموت بسوء طبيعه ودكا وانا مسلم. فتركوا اتكي الاختتام كافيا. mun yi gamsashen bayani dangane da kafiya a ainihin wato karatun da ya gabata. insha Allahu ta'ala kuma za mu ƙara bayani mai iyaka a wannan darasi ko kuma a darasi na gaba insha Allah. na farko, mun tabbatar da cewa ingantacciyar magana daga cikin maganganu biyu da malamai suka yi dangane da kafiya, wasu malamai suka ce sunna ce mustahabbiya ga namiji ko mace, a yayin da wasu malamai suka ce ainihin wato ita kafiya sunna ce wadda take wajiba, wato sunna ce wadda take mai ƙarfi. muka ce wannan magana ta ƙarshe ita ce magana da take daidai insha Allahu ta'ala. kenan dukkanin ɗan da aka haife shi ba a yi mishi kaciya ba, to waliyyin wannan ɗa ko idan ɗa to ya ainihin aikata laifi mai girma a wurin Allah madaukakin sarki, wajibi ne ya tuba sannan kuma a gyara wannan ɓarna ta hanyar yi mishi kaciya ko da bayan ya girma. domin mun ji cewa girma da tarin shekaru ba za su hana ainihin a yi mutum kaciya ba, tunda mun ji Allah madaukakin sarki ya umarci bayan shi kuma annabin shi Ibrahim ya yi wa kanshi kaciya bayan ya kefara shekaru 80 a duniya. da bayani dangane da ainihin hukuncin kaciyar mata, cewa shari'a ce ba al'ada ba ce, kuma yaya kaciya take ta maza, yaya kaciya ta mata take, duk mun yi bayanai dangane da waɗannan insha Allahu ta'ala. sannan sai ce wa lista shidabi da kuma aske gashi na ainihin wato mara. aske gashin mara yana daga cikin ɗabi'u na addinin musulunci, wanda yake kamar yadda muka yi bayani a baya, hadisai sun je sahihai a cikin musnadul imam ahmad da sahihu muslim, a inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya kafa doka dangane da gashin mara da gashin hannata, kada musulmi ya ƙetare kwana 40 bai ainihin katse su ba, wato bai aske su ba. wa fassu sharib da kuma datse gashin baki. gashin baki ba aske shi ake yi ba sai in wani izini. gashin baki ana sa ainihin almakashi ne ko wani abu wanda za a daddatse shi. wa taqlimul azfar da kuma yanke akaifa ko yanke farce. ina fata an gane. wa nafsul ibti da kuma cire gashin hannata. cire gashin hannata yana ɗaya daga cikin waɗannan sunnoni ko kuma waɗannan ɗabi'u na addinin musulunci guda biyar. wannan shi ne ainihin hadisin abu huraira allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, wanda kamar yadda ainihin muka saba za mu zo mu bayyana ainihin wato bayanai daya bayan daya dangane da wannan hadisi insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bayani na farko dangane da Abu Huraira, idan ba a manta ba mun yi gamsasshen bayani ko in ce takaitaccen bayani a can baya dangane da takaitaccen tarihin shi. Shi ko wannan hadisi, hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wato malaman hadisi kafin a rubuta sahihul Bukhari da Muslim, hanyoyin da suke bi wajen gane hadisin da su kowanne inganci shi ne ta hanyar nazarin da ke cikin isnadi. Misali, wasu daga cikin malamai irin su al-Imam al-Bukhari suke cewa duk isnadin da ka ga Imam Malik a cikin shi daga malamin shi Nafi'u, daga nashi malamin Ibn Umar, daga nashi malamin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irin waɗannan malamai suka ce wannan shi ne isnadin da ya fi kowanne inganci, kuma duk hadisin da ya zo ta wannan hanyar ya fi kowanne nagarta. Wasu malamai kuma sai su faɗi cewa Anas, daga Alqama, daga Abdullahi ɗan Mas'ud, daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma bayan an rubuta littafin Bukhari da Muslim, an samu waɗannan manyan malaman duniya sun yi aikin takewa da tantancewa bangare da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka nufi tarawa a wannan littafin nasu. Sai malamai suka ce hadisi mafi inganci shi ne hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito. Na ga duk sanda muka zo takhriji, in muka ce wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi, to bayan ainihin tabbatar da cewa yana cikin Bukhari da Muslim din, muna kuma cewa wannan hadisi kenan yana ɗaya daga cikin hadisan da suka fi kowanne inganci. Ina fata an gani. Bayan nan sai kuma shi kanshi al-Imam an-Nasa'i, kamar da ka gani, ya fitar da shi a wannan wurin, haka kuma ya fitar da shi dai a cikin ainihin As-Sunan al-Kubra daga wannan malami nashi Al-Harith ibn Miskin, ta hanyar ainihin Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Mas'ala ta uku dangane da malaman da suka fitar da ainihin wato wannan hadisi banda waɗannan da muka ambata, ka dai gudun ce maka Bukhari ya fitar da shi kamar da Muslim ya fitar da shi, ta haka nan al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da wannan hadisi. Al-Imam al-Bukhari ma ya sake fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Al-Adab al-Mufrad, kamar yadda al-Imam Abu Awana ma ya fitar da shi a cikin littafin shi As-Sahih. Al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi shi ma a cikin littafin shi Al-Musnad. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mas'ala ta gaba mun bayyana ta ita ce dangane da saɓanin da malamai suka yi dangane da waɗannan mas'aloli da suka zo a cikin wannan hadisi. Gaskiyar lamari ba wai kaciya ba, sauran waɗannan abubuwan guda biyar da suka zo a cikin hadisin hukunci ɗaya ne ainihin suke ɗauka, wannan ita ce ingantacciyar magana. Ma'ana yadda kaciya take sunna ce mai ƙarfi, haka aske gashin hannata, haka aske gashin mara, haka batse gashin baki, duk waɗannan sunnoni ne da an ƙarfafa ainihin wato musulmi a kan yinsu. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya ce akhraja Abdurrazzaq fi tafsirihi, al-Imam Abdurrazzaq ya fitar a cikin littafin shi At-Tafsir, wa Tabari min tariqihi, haka al-Imam At-Tabari ya rawaito wannan ainihin wato tafsirar da zamu ji daga Ibn Abbas ta hanyar Abdurrazzaq al-Sam'ani, ya ce sanadun sahihun an ta'is an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala wa Ibrahim alladhi wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Fassarar wannan aya ita ce aya ta 124 cikin suratul Baqara, da Allah yake cewa ka ba su tarihin Annabi Ibrahim a lokacin da Ubangiji ya jarabce shi da wasu kalmomi na umarni. Qala Abdullahi dan Abbas ya ce ibtalahu Allah bi tahara, Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Ibrahim ne, wannan umarni ne na jarabawa, yadda Ibrahim zai cika wannan ko ba zai cika ba, ya umarce shi da tsarki khamsin fil ra'as wa khamsin fil jasad, wurare biyar aka wajabta wa Annabi Ibrahim ya tsarkake a kan shi, wurare biyar kuma a ainihin wato cikin jikin shi. Malam ya ce wa fi mukhtasar tafsir ibn kathir min al-allamati ahmad muhammad shakir rahimahullah ma hasiluhu bi ikhtisar, to waɗannan wurare da ainihin aka ce Abdullahi ɗan Abbas ya fassara cewa umarni ne Allah ya bayyana Annabi Ibrahim ya tsarkake wasu wurare biyar a kan shi, wasu wurare biyar ainihin a jikin shi. Ya zo a cikin ainihin wato tafsirin Ibn Kathir, amma muhtasar ɗin shi wanda Sheikh Ahmad Shakir wuri yake, wa qad ikhtalafa fi ta'yin al-kalimat allati ikhtabara Allah biha Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Fariya an Ibn Abbas fi zalika riwayat. Malamin yace malamai sun tattauna dangane da waɗanne kalmomi ne a cikin ayar can da Allah yake cewa wa izbitala Ibrahim rabbuhu bi kalimati, ba su labarin lokacin da ainihin wato annabi Ibrahim ubangijin shi ya jarabce shi da wasu kalmomi ya umarce shi, fa atammahunna, shi kuma annabi Ibrahim ya cika waɗannan umarni. Menene fassarar wannan? To an samo maganganu daban-daban daga Abdullahi ɗan Abbas. Farriya anhu, ka ga dai daga cikin abubuwan da aka rawaito daga gare shi, aka ce ibtalahu Allah bil manasik, sai suka ce aikin hajji ne da Allah madaukakin sarki ya umarce shi. Wannan na daga cikin fassarar da ta zo daga wurin Abdullahi ɗan Abbas. Farriya anhu ibtalahu bit tahara khamsun fil ra's wa khamsun fil jasad, sai kuma suka sake rawaito cewa Ibn Abbas ne ya ce abubuwa goma ne Allah ya umarci annabi Ibrahim da tsarkake su, biyar a kai biyar a jika. Fi ra'asi, dangane da ɓangaren kai, qassu sharib, datse gashin baki, wal madmada, da kuma kurkuren baki, wal istinshaq, da shaƙairiya, wasiyaq, da yin aswaki, wa farqur ra'as, da kuma in ya zo taje kanshi to ya rinƙa raba gashin kanshi, yana kwantar da wani dama, yana ainihin kwantar da wani hagu. Wani ya zo cikin hadisi har annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka, karanta ainihin sunan Tirmidhi da kuma shama'il al-muhammadiyya na al-imam al-Tirmidhi. Waɗannan wurare guda biyar kenan da Allah ya umarci annabi Ibrahim a ƙarƙashin fassara Abdullahi ɗan Abbas. Wa fil jasad, a jika kuma taqmim al-adafir, yanke ƙumba, wa halaqul ana, da kuma ainihin aske gashin mara, gashin mara, wal fitan, da kuma kaciya, wa nafsul ibti, da kuma aske gashin hannata ko kuma cire gashin hannata, wa ghasal athar al-gha'it wal bayl bil ma, da kuma bisan da ya kashi ko fitsari ya fariya ya wanke. Qala Ibn Shakir, Sheikh Ahmad Muhammad Shakir yace rawahu at-Tabari, al-Imam at-Tabari ya rawaito shi, wal Hakim hakanan al-Imam al-Hakim fil Mustadrak, al-Imam at-Tabari ya rawaito shi a lamba ta 1910, Hakim kuma a mujalladi na biyu Shafi na 266, wa qala sahihun ala sharti shaykhayn wa lam yukharrijahu wa faqahu az-Zahabi. Hakim yake wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin Bukhari da Muslim, ko da ita dai Bukhari da Muslim ba su rawaito ainihin wannan hadisi ba. Ina fata an gano. Ya rawa Ibn Abi Hatim, al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim al-Razi ya rawaito an Ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas annahu kana yaqulu fi tafsir hadhihi al-aya, Abdullah ibn Abbas dan gane da fassara wannan aya, ga abin da yake cewa qala yace 20 60 fil insan wa 4 fil mashair, umarni goma ne Allah madaukakin sarki ya bayar annabi Ibrahim da tsarkake ainihin ya samar da tsarki, guda shida game da jikin shi, guda hudu kuma a wurin aikin hajji. Fa amma lafi fil insan, waɗanda Allah ya bashi umarni ya tsarkake dangane da jikin shi, fa halqul ana, wato aske gashin ainihin wato hammata gashin mara, wa nafsul ibti, da kuma ainihin cire gashin hammata, wal khitan, da kaciya. Wa kana Ibn Hudayra ya qulu, Ibn Hudayra yana cewa ha'ula'i thalatha wahida, kaga waɗannan guda uku ne amma a ɗaya suke. Wa taqlimul adafir, da kuma cire ainihin wato ko kuma yanke ƙumba, wa qassu sharib, da kuma datse gashin baki, wa siwak, wa ghasl yawm al-jum'a, da yin aswaki, da kuma wanka ranar juma'a. wal arba'atu allati fil mashair, umarni wuri hudu da Allah madaukakin sarki ya bayar annabi Ibrahim dangane da wurin aikin hajji, at-tawaf, akwai kewaye ka'aba, was-sa'i, da kuma yin safa baina safa wal marwa, da yin sa'i tsakanin safa da marwa, wa ramul jimar, da kuma jifar shaitan, wal ifada, da kuma in an hau arafa to a ainihin taso daga arafa din a biyo ta mash'arul haram wato ta Muzdalifa. Qala Ibn Shakir, Ahmad Muhammad Shakir yace isnad Ibn Abi Hatim hadha Ibn Abbas isnad sahih, yace wannan isnad ne ingantacce zuwa ga Abdullah ibn Abbas. Yanzu abin da yasa malai ya kawo maka wannan, ana son a nuna maka ne cewa kamar yadda kaji annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi umarni da cire waɗannan gashi da kumba da makamantar su to haka cikin annabawan Allah ma Allah madaukakin sarki ya umarci wannan babban annabi nashi Ibrahim shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya gabatar da su a matsayin jarabawa ce ka duba da kyau ka gani abubuwa ne da zaka gansu masu sauki amma a yanzu din ka gano ma jarabawa ce mutum nawa ne ke iya kula da asuwaki mutum nawa ke iya kula da cire ainihin wato akai fa a lokacin da kumba ta kai a ce an cire ta mutum nawa ne suke aske gashin hammata da gashin mara a lokacin da ya cancanta to da sauran abubuwa makamantan wannan wato wannan yana nuna maka addinin annabawa addini ne mai tsafta a cikin addinin annabawa babu kazanta shi yasa ba ka da dalili akan kasantuwar kana so ka bayyana kai mai zuhudi ne ka bar gashin baki yana zazzagowa har kana shan fura ko kana cin tuwo ana ganin miya a jikin gashin baki ko kuma ana ganin ainihin fura a jikin gashin baki wannan ba daraja bace kaskanci ne domin kazanta ce Allah madaukakin sarki ya ce maka to kamar yadda kaji a cikin wannan riwaya cewa al-fitratu khamsun guda biyar ne an bayyana cewa guda biyar ne ko wannan zikru fardin min afradil ammi bi hukm al-ammi yu'akkid wa la yukhassis ambatan waɗannan guda biyar baya nuna su kenan guda biyar shi yasa kaji a cikin fassarar da Abdullahi dan Abbas yake yi an shigo da wasu abubuwa kai akai kamar ne kamar ainihin aswaki a halin aswaki ko baya cikin hadisi saboda haka waɗannan ainihin wato guda biyar da aka fadi to kamar yadda malamai suke fadi ainihin mafhumul adad ne laysa bi mafhum kamar yanzu ka leko cikin aji a matsayin ka na malamin yara sai ka ce mutum biyar su fito ana so za a dauki wani buhun masara ne kaga mai kace mutum biyar su fito sai bakwai suka fito sai kuma ka kyale su suka dauka ashe lokacin da ka ambaci biyar din nan ba kana nufin lallai ilallah biyar ba kana son dai a samu wani adadi da za su iya dauke buhun to shine larabawa suke cewa ko malamin ilimin usul suke cewa mafhumul adad wato adadin da ka yanko ka fada a baka ba wai lallai lallai ilallah bane abin duk da ya sauka in dai ya bukata kai shikenan irin wannan yakan zo a cikin ainihin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wurare da dama haka yakan zo a cikin alqur'ani kamar da zaka ji Allah madaukakin sarki yana cewa in tastaghfir lahum 70 marra ko da zaka roka musu gafara so 70 falan yaghfirallahu lahum fawtawfa Allah ba zai gafarta musu ba to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da na san in nayi sama da 70 za a karba da nayi to ashe kenan cewa ko da zaka roka musu gafara so 70 to wannan misali ne kawai saboda Balarabi a cikin misalin shi in yana son ya misali da adadi ne yawa sai ya ce 70 amma baya nuna cewa asalin 70 din yawa kawai ake magana ma'ana komai yawan istighfarin da zaka yi musu tun da dai sun mutu suna kafirai Allah ba zai amsa ba Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji waɗannan mas'aloli dangane da abin da ya shafi mas'alan nan ta kaciya da mas'ala da ta shafi ainihin wato waɗannan al'amura sai bayani dangane da lokaci mun bayyana tun a karatun baya jama'a abin da shari'a take so shine a duk cikin kwana bakwai kai yankan kumba a duk cikin kwana bakwai kai yankan kumba ka aske gashin mara ka aske gashin hammata a duk cikin kwana bakwai amma in haka ba ta samu ba to an barka har zuwa kwanaki 40 amma kar ka wuce to waɗannan kwanaki 40 sharadi ne akan ya zama babu datti ko kuma babu bayyana kazanta a cikin waɗannan abubuwa idan yau a ce ka bar kumba har wata guda amma datti na taruwa a ciki to kuma wannan abin da asali ake tsoro ya fara faruwa dan haka anan bai halatta ka bata hayya wannan adadin lokaci ba amma a ce kane kana tsaftace wannan kumba daga tattaruwar datti to an baka adadi kar ka wuce kwana 40 an fahimta jama'a to haka sauran waɗannan al'amura to amma dangane da kaciya an ba ku manta ba jama'a mun yi bayani gamsasshe a wancan karatu dan haka sai a koma a saurari kasar na biyar a inda muka ce sunnar kaciya ita ce a yi ta ranar bakwai idan ba ta samu ba saboda wani uzuri na ko ba a samu wani zamin da ya dace ba ko kuma yaron yana da raunin jiki ko ya zo da rashin lafiya ko wani larura ko wani uzuri to kuma wannan babu laifi sai a jinkirta da gwargwadon duk lokacin da dama ta samu to sai a yi anan kuma sai na yi bayani cewa ba yadda mutane suka dauka ba a ce in ba a samu damar yin kaciya ranar bakwai ba to sai ranar 14
in ranar sha hudu bata faru ba sai ranar 21 ma'ana sai bayan bakwai bakwai a'a kamar yanka aqiqa ne yanka aqiqa yau ne ranar bakwai eh to yau zaka yanka baka samu dama ba to ba za a ce kuma sai wata bakwai din ta zago ba a'a daga rannan kuma duk sanda ta samu sai a yanka ta ko da daddare ko da rana ko da yaushe ana yanka aqiqa da daddare ana yanka da rana ana yanka layya da daddare ana yanka ta da rana kamar daurin aure ne ana iya yin shi da daddare ana iya yi da rana ba wanda biya hana duk al'adu ne na mutane suka girma akai kai akwai daurika a ƙasa Hausa su kuma kaga ana daurin aure da daddare to ba za a rage kamar Kanawa haka suke so da dama a iya sani na ne ban san kowa yanzu an samu jin juya hali to sannan sai kuma malam yace taqlimul anfari bayani dangane da yanke kubba haka yazo haka ya kullana ku ko ko yace babu aha babu taqlimul anfari haka yace ko mana babin da ke bayani akan yanke kumba to wannan kamar yadda nake faɗi kullun garanti yakan faru a ciki yanke kumba yanke farce asali cewar yanke kumba shine daidai domin kumba ita ce wannan da ya karu akai wanda in ka sa reza ko almakashi kana yankewa ba za ka ji zafi ba farce ko duk sanda ka ji kana yankewa ka fara jin zafi ko jini na fita to ka taɓo farce da haka asali Hausawa in suka ji an ce yankan farce to kuskure ne wannan yankan kumba ake cewa ko a ce yankan akaifa ina fata an gane ma'ana akaifa da Hausa shine mai kaifi wanda take kaifin a sama ina fata an gane qala akhbarana Muhammad ibn Abdul A'la qala haddathana al-Mu'tamir qala sami'tu ma'amaran عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس من الفقراء قص الشارب ونطف الابط وتقليم الاظفار والاستحداد والختان هل يود ابو هريره يساك رويت وانا حديثي دغ منزون الله صلى الله عليه واله وسلم اتيوا ابو بوابير نا دغ cikin dabi'u ko al'adu na musulunci قص الشارب datse gashin baki wa natful ibti da kuma cire gashin hammata saboda asali a al'adun su na larabawa larabe sa hannu yake yana ciccizgewa haka ina fata an gane to shin wannan wajibi ne haka kamar yadda ya fadi a al-muhim da ya samar da kawar da wannan gashi din ina fata an gane wa taqlimul azfar da kuma yankan ainihin wato kumba والاستحداد da kuma aske gashin mara wal khitan da kuma kaciya wadannan duk suna daga cikin ainihin wato sunnoni na addinin musulunci sune dai muka tattauna akai inma al imam an-nasa'i ya ainihin wato ƙara kawo su ne dangane da tabbatar da cewa hadisin na Abu Hurairah ya zo ta wata hanya banda wannan wata mas'ala da ya kamata a tattauna anan dangane da ainihin wato wannan hadisi ita ce shin yaya ake yankan kumba idan ka karanta littafin ainihin Ihya Ulumuddin na Malam Ghazali Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kaga ya kawo hadisi da maganganun malamai dangane da ainihin a fara da kumba ka farce ka a fara da yatsa kaza sannan a tsallake a je yatsa kaza sannan yatsa kaza sannan yatsa kaza wannan gaskiya baki ɗaya malamai sun bayyana cewa hadisan ba su tabbata ba dan haka shar'an ta hakan din ba wani abu ne wanda zai zama lazimi ba sai dai umumin hadisin as-sayyida Aisha da yazo cikin Bukhari da Muslim shi kuma wanda take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kana yu'jibu at-tayammum at-tayammum ma'ana farawa da dama to anan in ka mika hannun dama din an fara yankewa babu laifi insha Allah amma in da baka juya ka bada kafa a fara yanke maka babu laifi sannan a zo a yanke ainihin hannu babu laifi in hagu ka fara bawa babu laifi amma a bisa wancan hadisi dai kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar damaitawa haka in ka mika hannun dama din an fara da shi to wannan abu ne wanda yayi daidai insha Allah ta'ala ina fata an gane na'am to bayan wannan kuma sai mas'alar da ya kamata a ce mun tattauna ta sai dai ba mu abin nan ba saboda duban wannan hadisi kamar yadda muka ce irin shi ne gabata a can baya Bukhari da Muslim ma sun fitar da shi da kuma ainihin wato sauran malamai na fata an gane wadanda duk muka bayyana sannan sai bayani dangane da wasu hadisi wadanda ainihin aka ruwaito cewa mustahabbi ne duk ranar alhamis yin ire-iren waɗannan abubuwa don a waye gari ranar juma'a da an yi su. Na fata an gane. Malamai sun bayyana cewa wannan hadisin ba tabbataccen hadisi ba ne. Allah ya taimaka. Sai kuma babu nafsin ibti, babin da ke bayani akan cire gashin hammata. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الفطرة هرية دي أبو هريرة أتكمن رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم آياتي ɗabi'un guda biyar suna daga cikin ɗabi'un musulunci, wato ko da an ga wani wanda ba musulmi ba yana yi, in ma waɗannan ɗabi'un ya kwaikwaye su ne saboda kusancin shi da zaman shi da musulmi, in ma yana bin wani addini ne da ya zo daga sama wanda ya dace da addinin musulunci, in ma an yi ainihin wato dace ne da wannan al'ada tashi ta yi daidai da al'ada ta musulunci ko ɗabi'ar musulunci. Amma abinda ake so a nuna maka a nan shine, in ka ga musulmi yana yin ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un, ko da ka ga wani wanda ba musulmi ba yana yi, to karka ce musulmi yana kwaikwayon wannan wanda ba musulmi ba. Ana tabbatar maka da cewa wannan ɗabi'a ce ta addinin musulunci. Al-khitanu kaciya, wa halqul 'ana, da kuma aske gashin hammata. Ko na'am, da aske gashin mara, wa nadful ibti, da cire gashin hamata, wa taqlimul azfar, da kuma yanke kumba, wa akhdhu sharib, da kuma datse gashin baki. Na fata an gane wannan hadisin kamar yadda ainihin muka tabbatar da shi ma. Irin wancan hadisin ne al-Imam an-Nasa'i yayi kokarin koro hanyoyin hadisin ne don dai su ainihin kasance ya tattara maka su a wuri daya ya kawo su. Na fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To dangane da aske gashin hammata, shi ma akwai bayani dangane da cewa an fi son a fara da dama fiye da hagu. Amma bayanin yana komawa asalin wancan ne dai na hadisin Aisha din da na bayyana. Kana yu'jibuhu tayammamu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kulli. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sha'awar sanya takalmi sai ya fara da dama, wajen taje kai ya fara da barin dama, wajen tsarki kamar alwala ko wankan janaba ya fara da dama, haka duk wani al'amari nashi. To da wannan ne sai babban malami al-Imam al-Allama Shawkani sai yake cewa kenan in ka zo aske gashin hammata ma, to sai ka fara da aidin hammata dama sannan sai tagu. Wasu malamai daga cikin malaman Shafi'iyya suka yi wata kafassaba jama'a, jin cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannayen shi a wajen addu'ar roƙon ruwa ana hangen cikin hammata shi. Kuma kumanta ba wannan hadisi yana nan al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisin Anas ne cewa annahu sallallahu alaihi wa sallama kana yarfa'u yadayhi fil istisqa hatta yura bayadu ibtayhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen addu'a yana daga hannayen shi sama har a hangi cikin hammata shi. Sai suka yi amfani da wannan magana cewa wannan dalili ne akan annabi ba shi da gashin hammata kenan. Wannan iddi'a'i ne gaskiya saboda Allah ba a kiyasi irin wannan. Babu halqil 'ana, babin da ke bayani akan aske gashin mara. Kaga duk wancan hadisin fa da muka karanta shi din ya ishe ka a matsayin hujja ko? Amma al-Imam an-Nasa'i yana ta koro maka ainihin wato hanyoyi ne na wannan hadisin daban-daban-daban-daban don ka tabbatar da cewa babu maka wannan hadisi ya kai haddin a ce mishi sahihi, sahihi mutawatiri, ko a ce mishi sahihi mashhuri ko mustafidi. Qala akhbarana al-Harith ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma' an ibn Wahb an Hanbala ibn Abi Sufyan an Nafi' an ibn Umar anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala al-fitratu qassu ash-sharibi wa qassu al-azhar wa akhdhu ash-sharibi wa halaqil ada. Irin da wancan hadisi, amma kaga tare da cewa Imam an-Nasa'i ya rawaito daga malamin nashi ne al-Harith dan Miskin, amma sahabin wancan hadisin a can Abu Hurairah ne, anan sahabin hadisin kuma Abdullahi dan Umar ne. Ina fata an gane. yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace alfitra tabi'u na musulunci qassul aghfar yanke kumba wa akhdhu ash-sharib da cire ko datse gashin baki wa halqil ana da kuma aske gashin mara wannan hadisi sahihi ne babu shakka dangane da ainihin wato ingancin shi tare da cewa ainihin Imam Nasa'i ya kawo hanyoyi masu dimbin yawa waɗanda suka gabata amma dai wannan ainihin hadisin yana daga cikin hadisan da za a dauke shi a hada shi tare da waɗancan suka fi tare Allah madaukakin sarki ya taimaka Al-Imam al-Bukhari ma ya fitar da ainihin wannan hadisin shi kanshi Al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Al-Kubra sannan kuma daga cikin malaman da suka fitar da shi har wa yau Al-Imam Ahmad yana daga cikin malaman da suka fitar da shi haka Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisi ina hukuncin mutum ya amfani da ainihin an-Nura ko an-Nura ita ce shaving powder shaving powder ya halatta amfani da ita tun zaman nan da suna amfani da ita sai dai ita tana da sinadari ne wanda yake mai kamar wuta shi ya kai malamai suka yi wannan tattaunawar dan haka zaka ga a yanzu a zamanance an kafa ita sai kaga an sa maka ka'idojin amfani da ita in ka kwaba ka sa sai a ce minti kaza saboda in ya wuce wannan lokacin za ta iya lahanta fatar wuri sannan kuma sai da dama idan ka dade kana amfani da ita a fatar jikinka wani lokacin takan haifar maka da illa musamman in ka fara manyanta wurin sai ya rinka ainihin wato zazzagowa kamar yadda wato bulan-bulan haka in an ja shi an hura sai dawo ya tale haka sai zama baya komawa sai zama fatar wurin tana zazzagowa to ya dai tabbata cewa ita shirin boda din tana ainihin wato da matsaloli tare da cewa ajimillance hatta Imam Al-Hafiz Ibn Hajar yace an tambayi Ahmad ibn Hanbali ya halatta amfani da shirin boda Imam Ahmad yace ya halatta shi da kanshi yana ainihin amfani da ita ina fata an gane to sai dai ka ji daga cikin illolin haka yana iya faruwa Allah madaukakin sauke ta maka babu qass ash-sharibi nan ma haka yazo ana ko babu qass ash-sharibi haka ne babu da kalmar bab ce babin da ke bayani akan datse gashin baki qala akhbarana ali ibn hujr qala akhbarana ubaidah ibn humayd an yusuf ibn suhayb an habib ibn yasar an zaid ibn arqam qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallama zaid ibn arqam sahabi yace manzon allah sallallahu alayhi wa alihi sallama yace man lam ya'khudh sharibahu falaysa minna wanda duk baya datse gashin bakin shi to baya tare da mu ba ruwanmu da shi ba mu ba shi saboda asalin gashin baki ko kuma barin gashin baki jama'a dabi'a ce daga cikin dabi'un waɗanda suke ba musulmi ba to wannan hadisi yana daga cikin hadisai waɗanda sun inganta kuma suna tsoratarwa tare da wannan kausasa lafazi cewa wanda duk baya datse gashin bakin shi to baya tare da mu haka jama'a sai a ba da muhimmanci dangane da wannan domin aiki ne daga cikin ayyukan tsafta sannan kaucewa kwaikwayo ne daga cikin kwaikwayon waɗanda suke kafirai zaka ga manya-manyan kafirai musamman daga cikin azzalimai ire-iren gwamnoni na mulkin mallaka irin su gwamnan Lugga da sauran waɗannan azzalimai dukkanin waɗannan gwamnoni ko hoton su ka gani gwamnonin mulkin mallaka yanzu sai ka ga dukkanin su suna da al'ada ta aje ainihin gashin baki na fata an gane da kuma tarbiyyar shi da raya shi to duk wannan yana daga cikin ainihin wato kurakurai waɗanda musulmi a yau sai kaga wani ya ce bari ya bari domin haka din shi zai sa a rinka tsoron shi shi yaso yake a rinka tsoron shi Allah madaukakin sauki ya kiyaye قال العلامة الشوكاني الإمام الشوكاني دا وتمغنا بيسأل يبدنا رغانا تتونا من يتأمان ناس ومسنتا علمان چني يتي اختلف العلماء في ذلك وتمالا يقول لنا يتي المسألة الرابعة في اختلاف العلماء في الشارب هل يخلق أم يقص ما لما يسك تتونا شمغا شمباك أسكي شأكي قودات شأكي شوكاني يكي تيوا ما لما يسني ساباني دنجري دهكا اختلف العلماء في ذلك فذهب كثير من السلف الى استئصاله وحلقه لظاهر قوله احفوا وانهكوا yace da yawa daga cikin malaman farko suka tafi akan cewa aske shi ya kamata a yi a share wurin tas saboda zahirin hadisi da yake ihfu ku kawar da shi wa anhi ku kuma ku kai matuƙa wajen kawar da shi wa huwa qaulul kufiyin malaman kufa su al-imam abu hanifa da al-madrij da akan haka suka tafi wa dhahaba kaseerun minhum ila man ila man al-halq wal isti'sal da yawa kuma malaman ainihin wato salaf an samu wadanda su ba sun tafi akan hana aske shi gaba ɗaya da share shi wa ilayhi zahaba malik wannan maganar ita ce maganar da malik yake akai wa kana yara ta'dib man halaqahu imam malik yana ganin duk wanda aka kama ya aske gashin bakin shi ma kamata a horar da shi a mai bulal ko a daure shi kadiko malam wa rawa anhu ibn al-qasim annahu qala ihfa'u ash-sharib al-muslah imam malik aka ruwaito ta hanyar dan kasim yana cewa aske gashin baki to musla ce to kalmar musla tana da dadi tana da fasarori da yawa a Hausa musla yana zama wulakanta halitta musla kuma yana daukar kwaikwayon wasu wadanda ba kai ba kamar kwaikwayon mata ne an fahimta a karkashin wannan ne Imam Malik yake ganin sai an ladantar da duk wanda ainihin wato yake share gashin bakin shi ingantacciyar magana gaskiyar lamari jama'a ita ce gashin baki datsin shi ake ba aske shi ake yi ba to kun gana daga cikin irin inda ilimi na ilimin usuli zai fa'ida anan in ba haka ba idan kai kana daga cikin masu bin manhajin salaf to an ce maka da yawa daga malaman salaf sun tafi akan halaccin a aske shi kuma da yawa sun tafi akan halaccin a yi cewa an hana a aske shi to ka gani ma'ana su kansu salaf suka yi sabani to amma ka'ida ita ce wa makhtalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da aka yi sabani ko dan yaya ne abin to akwai hukuncin shi na gaskiya a wurin Allah wajibi ne kuma abu wannan hukuncin Allah madaukakin sarki ya taimaka to Sheikh Muhammad Ali Adam ya tsawaita kwarai da gaske ya tattauna dangane da wannan mas'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka amma dai ta haƙiƙi dangane da haka shine maganar da muka tabbatar nan ma sai da malamai ainihin suka tattauna a ƙarƙashin haka shin ta wani bangare za a fara datsa gashin baki din in dai an dauki wancan umumin hadisi na Aisha har yanzu ta bangaren dama za a faru to anan in aka ce dama dama daga inda zaka faro ko kuwa dama da damar taka idan wani ya kalle ka in ya kalle ka zaka ce taba damar gashin bakin ka zai taba bangaren idan ka na hagu ne to shin da wannan za a yi hukunci ko kuwa da idan ka kai da hannun ka na dama da hannun ka na dama shi ne damar ka dan yanzu an ce ina ne idan ka na dama wanda yake bangaren hannun ka na dama nan zaka nuna ba wanda wani zai nuna ba in wani zai nuna wa shi ta bangaren shi shi kuma sai ya idan ka na hagu shi ne zai ce dama babu tawkiti fi zalika yace babin da ke bayani akan kayyada lokaci dangane da waɗannan sunanul fitra da ake magana qala akhbarana qutaiba qala haddathana ja'far huwa ibn sulaiman an abi imran al-jawni an anas ibn malik qala waqata lana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi qasf ash-sharib wa taqlim al-anfar wa halq al-ana wa nadf al-ibt alla natruk akthar min 40 yawma wa qala yawma wa qala marratan ukhra 40 layla hada hadisin da muke ta ishara da riwayar muslim cewa anas dan malik yace wa qatalana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi qasf ash-sharib manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya iyakance mana dangane da datse gashin baki wa taqlim al-adfar da yanke kumba wa halq al-ana da kuma aske gashin hamata a gashin mara wa nadf al-ibt da aske gashin hamata annabi ya iyakance mana allah natruka akthar min 40 yawma kada mu bar waɗannan abubuwa ko waɗannan wurare sama da kwana 40 da mu aske su ba wa qala yawma marratan ukhra amma a wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko shi Anas mai riwaya cewa yayi 40 layla wato ko kwana 40 ko yini 40 haka dai yazo ainihin a cikin hadisi wani lokaci yace kar ku wuce kwana 40 wani lokaci yace kar ku wuce yini 40 ina fata an gani hadisin Anas hadisi ne sahihi babu inganci babu shakka dangane da ainihin wato ingancin shi duk da cewa an yi doguwar tattaunawa akan wannan mas'ala amma dai hadisi ne ingantacce insha Allah ta'ala har ila yau al-Imam an-Nasa'i ya sake fitar da shi a cikin ainihin Sunan al-Kubra sannan kuma daga cikin malaman da suka fitar da shi akwai al-Imam Muslim akwai Abu Dawud akwai Tirmidhi akwai Ibn Majah Allah madaukake sarki ya taimaka babu ihfa'i sharibi wa ihfa'i lihya babin da ke bayani akan kawar da gashin baki da kuma barin gashin gemu an fahimta ihfa shine kawar da shi asalin ma'anar kalmar kenan to wannan kawarwa ba lallai ta nufi cewa a share shi tadai tadai ba a kawar da shi yadda yake ba za a ga alamar shi ko tasirin shi ba ina fata an gane kenan a cikin addinin musulunci gashin baki ana ainihin aske shi ne ko kuma afwan ana datse shi ne amma gemu kuma ana bari shi dan haka a musulunci jama'a ba a aske gemu a musulunci ba a datse gemu gemu ana bari shi ne a musulunci ya sakata ya wala shine ma'anar ifa'u daga afwa kai mishi afwa ka yafe mishi ya tsawo ina fata an gane قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحفوا الشوارب وأأفوا اللحي من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي أحفوا الشوارب جاشم باكرن كتريشي وأأفوا اللحي كو lihayya sannan gemu kuma ku ringa ainihin wato bare shi wannan umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan wannan umarnin kadai jama'a wanda yazo a cikin wannan hadisin ko da babu wani umarni ya isar dangane da barin gemu jama'a kuma wannan ya raba gaddamar da Qardawi ya nemi ya haifar da ita a cikin littafin al-halal wal-haram cewa asalin shi gemu ma al'ada ce daga cikin al'adun larabawa ne ko kuwa sunna ce daga cikin sunnonin addini na'am asalin gemu al'ada ce daga cikin al'adun larabawa amma kuma addinin musulunci ya zo yi umarni da shi kamar yadda kaciya al'ada ce daga cikin al'adun larabawa akwai abubuwa da yawa waɗanda al'adu ne na larabawa da suka zama ba mugayen al'adu ba ne kuma kar a manta waɗannan larabawa da ake ishara Qurayshawa ake nufi mutanen makka asalin su ƴaƴa ne da jikoki na annabawan Allah annabi Ibrahim da Isma'ila dan haka abubuwan da da dama aka samu suna yi abubuwa ne waɗanda sun zo a cikin addinan annabawa yau me zai sa ku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taso daga baya yazo ya rusa musu abin da kuma annabawa suka karantar da su a halin su kansu waɗannan annabawan sai da suka yi addu'a ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم النبي إبراهيم ده إسماعيل سيرسك الدعاء يا الله ودنا المتاني نام متانا مكة كتاير دا ينباوا دا جتكنس وان دا زيرنك أكرن تامك دا زيرنك أكرن تامس آيوينك دا حكموني حكمت a karkashin haka da annabi yazo yake cewa ana da'awatu abi ibrahim mahaifina ibrahim da ya rinka addu'a Allah ya aiko da wani sai annabi yake nini sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a karkashin wannan jama'a gemu ko kace al'adu ne na larabawa ko ma menene amma dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da wannan sannan qur'ani yayi mana ishara dangane da cewa annabawa na daga cikin siffarsu ita ce aje gemu karanta tarihin annabi Musa da Haru ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si haka Haruna ya rinka gaya wa Musa yana cewa haba dan uwana kar ka rinka kama gemu na kana fusga kana kama gashin kaina kana ja kaga dalili ne akan me annabi Haruna yana da gemu to ka duba yanzu duk da yadda nasara suka lalace duk inda za su yi hoton wani annabi daga cikin annabawa wanda su a addinin su ya halatta su yi zanen hoton suke gani sai ga sun yi shi da gemu shi yasa watan da ya wuce aka nemi prime minister na kasar Italia Italy ko Spain ya sa hannu akan dokar hana matan musulmi yawo da hijabi sai yace ba zai yi ba saboda ya saba ma addinin shi yace domin tun da ya tashi yana yaro a cikin coci ake nuna musu hoton Maryamu da hijabi yace to in ya sanya hannu a cikin wannan dokar ta yi karo da addinin shi kun gani Allahu akbar haka Allah yake kare addinin shi koda da kafiri ne Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi jama'a wanda ainihin wato muke tattaunawa akai ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari da muslim ainihin sun ruwaito shi haka nan ainihin shi kanshi al-imam an-nasa'i zai sake fitar mana da shi a can gaba babu zina cewa zai ishara akan cewa ai gemu ma na daga cikin ado da Allah yake wa maza kawa da shi shi yasa babban malami malam Muhammad Jamil Zainu Allah ya gafarta mishi yake cewa ka duba cikin dabbobi ma akwai mazajen dabbobi da kake gani da gemu sai ka ga busuru da gemu sai ka ga zakara da gemu akwai ire-iren wannan to sai in aka samu wata mace ta zo da halitta sabanin haka wannan ba wani abu bane sai a sa ta aske akwai cikin mata waɗanda zaka ga gemu yana fito musu to sai a sa ta aske amma ka a canfa ta ka a ce mai ya ce don a ƙasa Hausa sai a ce in ka ga mace da gemu mai ya ce babu wannan a cikin karatu al'ada ce ta maguzawa da aka gada a kama mace ai ta dukanta ana cewa mai ya ce tunda tana da gemu Allah kiyaye to haka nan kamar yadda muka faɗi a baya wurare da dama al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi al-Imam Ahmad da Abu Awana da Baihaqi dukkanin su sun ainihin wato fitar da wannan hadisi Imam Malik ma ya fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu dangane da maganganun malamai game da gemu malamai sun yi maganganu gaskiya dangane da gemu ingantacciyar maganar ita ce kamar yadda muka ainihin wato faɗi gemu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana sunna anan shari'a ba muna cewa gemu sunna ce kanwa farilla ba a sunna ce ta annabi wato annabi ne yazo da gemu a cikin addinin musulunci to sai kuma dangane da wasu mas'aloli na cewa in an kama gemu an sake kamawa wai abin da ya biyo baya kamu na uku sai a datse wannan magana jama'a ta zo a cikin hadisin ƙarya ne wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadisi ne mawdu'i ka karanta takhrijin shi a cikin littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa ba hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam inma abin da ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin ainihin wato musannaf na al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba daga Abu Huraira da Abdullah dan Umar shine in aka samu tafayuri daga gemu shine kaga wani gashi kwaya daya haka yayi tsawo yayi zar to anan an samu cikin waɗannan malamai na sahabbai suka sa almakashi haka sai su datse shi kamar su Abdullahi dan Umar din da Abu Huraira waɗanda kuma suna daga waɗanda suka ruwaito hadisan tsai da gemu sai ashe kenan wannan yake bayyana mana idan aka samu wani gashi kwaya ɗaya wanda za ga yayi tsawo yafi sauran in an datse shi shi ɗaya to wannan babu laifi bai saba wa ainihin abin da hadisan ke hukuntawa ba domin anan masu riwayar hadisin su suke aiki da haka su suka yi fatawa da haka ina fata an gane sannan ka karanta littafin al-Imam al-Hallal mai suna Kitabut Tarajjul baka samu ƙarin bayani dangane da haka Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am قال النووي وما ذكرناه أولا هو الصحيح ثم نقل عن الغزالي وهو تابع في ذلك لأبي طالب المكي أن في اللحية عشر خصال مكروهة أحدها خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد أقول صعب أبو أبا أسوء بما دقيمه جماعة لكن أبو أبو أن ما لم يسكت باء سيرين جيمه لأينه واتو لمن ديك بكيدي سيدي سبو دمنفا تجهادي to wannan magana ina fatan aje a karanta ta a cikin littafin At-Tibb an-Nabawi Ibn al-Qayyim ya kawo ta daga ainihin wato malamai waɗanda wasu sun karkata akan halaccin asa baki a rina wasu kuma sun karkata akan cewa bai halatta ba sai dai in jihadi ne za a je saboda kar a tafi jihadi a ga mutane duk da fararen gemu sai a dauka cewa ashe ma duk tsofaffi ne kwashi kwarab to anan sai kowa ya shafa baki din sai a hangi mutane cewa ai duk samari ne ma waɗanda suka taho an fahimta jama'a wasu malamai sun tsaya akan haka bi izhari shababi wal quwa dan a bayyana cewa samari ne ba akwai karfi fala ba'sa idza kana bi hadhihi niyya la li hawa wa shahwa in ya zama saboda wannan manufa ne to babu laifi ba wai dan ainihin wato wasa ko kuma dan wata sha'awar zamananci ba ina fata an gane to sannan kuma asaniya wata mas'ala ita kuma tishiyar wacce ita ce tabyiduha bil kibrit ka samu wata hoda da zaka barbada wa gemu wanda bayan yan mintuna sai ya zama fari aw gairihi istijalan li shaykhuka saboda kai kuma kana runtun a ce maka kaman yanta an fahimci wannan da kyau malamai suka ce nan ma ba a yadda ba wa izharan lil ulu dan ka ringa nuna mutane kai babba ne fi sunni wajen shekaru li talabir riyasa dan san shugabanci wat ta'zim da a girmama ka wal muhaba a ringa ganin kwarjinin ka wat takrim a ringa ce maka akramaka Allah ko kuma a ringa ce maka baba sannu da zuwa wal qabul hadisi idan ka yi magana a ringa karbe a ce ai tsoho ne an gane wa ihaman liqa'il mashayikh wa nawi kuma dan an je taro ka ringa kutsa kai cikin tsofaffi dan kai ma sa'an su ne an fahimta to idan dan haka ne malamai suka ce nan ma kuma an hana as-salisa khidabuha bi humma aw sufra tashbihan bis salihina wa muttabi'i sunna la bi niyyati atba'i sunna malaman sunna suna rina gemun su da ainihin jan abu haka kamar za'afaran ko yalo kamar zangafir ko za'afaran wannan sunna ne idan kana karanta cikin littafin siru alamin nubala zaka ga yana daga cikin abin da al-imam az-zahabi yakan yawan fadi sai ga ya ce kana yakhbabu ya kasance yana rina gemu kana la yakhbabu wana ko ya kasance baya rina gemu an fahimta jama'a to in ya zama kai ba dan wannan sunna bace rinawar kai ba ma sunna kake ba dai su kake dai a rinka ganin ka kai kama da salihai da masu bin sunna to nan ma kai ma ba a yi maka izini ba ar-rabi'a natfuha fi awwal tulu'iha wa takhfifuha bil musa isaran lil maruda sannan aske gemu irin samari yara wadanda zai fara fito ne sai kaga ya sa aska ko wata reza sai ga yana share gemu din saboda dai har yanzu a cigaba da ce mishi teenager yaro ne dan karami ina fata an gane wastihbaban lis saba da kuma neman kuruciya wa husnul wajhi ko kuma hasanul wajhi da ke fuska ta zama ta yi sharshar wa hadhihi al-khasla min aqbahiha wannan kuma yana daga cikin mummunar dabi'a ina fata an gane al-khamisa na daga abubuwan da ba a so dangane da gemu natsu shay idan furfura ta fito kakkar inda ciccisgewa an fahimta eh wai furfura ka san furfura an za ta fito sai ta fara fitowa daya biyu to wani sai zare ta dan da yace hayya a ce hayya yanzu dai yana nan as-sadisa tasfifuha wa ta'dituha taqa fawqa taqa litazayyun wattasannu li yastahsinahu an-nisa wa ghayrihinna to sannan kuma kun san kamar yadda zaka ga yan gayu yanzu su ne wa gashin kai daga gashin kai an yi shi gado 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 haka ya zama wani style ko to wasu ne wa gemu haka to wannan duk ainihin an hana musamman ga waɗanda suke dan kuma abin ya zama wani ainihin gayu ga ƴan mata da kuma mata da ake son a yaudare su shi yasa zaka ga a da gayu aske gemu suke amma yanzu kuma gemu an zo an mai da shi wani abu ne na ado shi ma amma kuma sai kaga ana kullo da shi ne ba irin siffa ta sunna ba as-sabi'a az-ziyada fiha wa an-naqs minha kama sabaqa to sannan sai kuma kokarin gemu ya karu ko kuma rage gemu ta hanyar shafa mishi wani mai akwai man da zaka shafa sai gemu ya rinka ƙara tsawo akwai kuma man da zaka shafa ya rinka nokewa to wannan ma duk an hana as-samina tarkuha sha'sa muntafasha izharan lizzahada wa qillati al-mubala bi nafsi sai kuma na daga cikin abubuwan da aka hana shi ne barin gemu ba tare da tajewa ba ko kuma a bar shi busu-busu domin mutum ya nuna shi shehi ne shi zuhudu yake yi gudun duniya da kuma ma ai shi bai damu da kanshi ba saboda duniyar ba ta dame shi ba duk wannan an hana ina fata an gane sannan at-tasi'a tasrihuha tasannu'an taje gemu dan kawai gayu ba wai dan umarni ne na sunna ba wato tajewar ana tajewa ne asalatan saboda shari'a ta ce a taje din ya zama an tsaftace to ya zama kai ba wannan ce manufarka ba kawai neman gayu ne al'ashira annabar ilaiha ijaban wa khuyala ghurratan bi shabab wa fakharan bil bil mashin wa tatawulan ala shabab wa hatan al khaslatan fi al tahqiq la ta'ud al karaha fihima ila ma'na fi al lihya bi khilaf al khisal al sabiqa fa annan sai kuma mutun ya bar gemu amma sai ya zama ya bar gemun ne domin ya rinka al fahari da ainihin samari da kuma ainihin wato al fahari daga shahafurfura ta fito mishi da makamantan haka malam yace to asalin wannan ba wai ma ga gemu ba kadai wannan a kowane hali waɗannan ɗabi'u na ji da kai ko na alfahari ba daidai ba ne ina fata an gane al-imam an-nawawi bayan ya ambaci waɗannan ainihin wato abubuwa wajen guda shida ko guda bakwai haka waɗanda Ghazali ma ya ambace su da yazo cikin sharhin shi na sahihu muslim wato ya faɗe su ne a cikin litafin al-majmu' sharhul muhazzab to da yazo sharhin sahihu muslim sai ya ƙara da cewa aqduha wa basriha haka kulle gemu ka kama gemu da gemu sai ka kulle haka an hana haka nan kuma kitse shi ayi kitso duk akwai wadannan ba eh to duk an hana sannan daga ciki sai yace halquha illa idza nabata lil mar'a lihya fayustahab laha halqaha sannan aski gemu shi ma an hana sai dai ga mace shine ainihin aka bayyana ina fata an gane waɗannan suna daga cikin abubuwan da na so in faɗakar da mu insha Allah babul ibadi inda iradatil haja babin da ke bayani dangane da nisantuwa a lokacin nufin biyan bukata ma'ana a lokacin da kaso zaka tsubuna kashi ko fitsari to karka zauna kusa da jama'a to ya ake gane kusancin shine na daya yazan ana jin wari na biyu ko ana jin karar saukar fitsari ko kuma saukar kashi shine kusanci shine ma'auni duk inda zaka tsuguna kashi ko fitsari ya zama kana yi ana jiyo warin kana ji ana jin kana yi ana jin zarnin ko kana yi ana ainihin wato jin karar saukar su to an hana wannan ainihin wato kusanci din qala akhbarana amr ibn ali قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابو جعفر الخطبي الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي قراد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاجة ابعد وانا ايني واتو صحابي ميسونا عبد الرحمن ابن ابي قراد قال ايتي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى الخلاء دني ده منزون الله صلى الله عليه واله وسلم من فتا بايان غري دومين بيان بوكاتا تا تغونو وكان اذا اراد الحاجه wannan sahabi yace to annabi ya kasance duk sanda yake da wata bukata ta tsuguno abada sai ya ainihin tafi nesa daga ainihin jama'a ina fata an gane hadisin nan na Abdurrahman hadisi ne ainihin sahihi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi anan kamar yadda ka gani kuma ya fitar da shi a cikin ainihin Sunan al-Kubra sannan daga cikin malamai an samu Ibn Majah ya fitar da shi haka nan ainihin wato Ibn Khuzaimah ma ya ainihin fitar da shi ina fata an gane shine malamin yake cewa fi fawaidihi minha annahu yanbaghi at-taba'ud 'an an-nas 'inda qada'i al-haja bawlan kana aw gha'iban ikraman lahum wa irahata wa irahatan li nafsihi na daga cikin fa'idojin da hadisin nan ke karantar da mu jama'a shine ya kamata ga duk wanda zai tsugunan kashi ko fitsari to ya nesa daga mutane domin ya girmama mutanen shi ma kuma ya samu sakewa da kanshi domin inda zaka gane in har kana kashi ko fitsari kusa da mutane kasancewa mutane suna jin sauka ko karar ko makamantan haka kai kanka zaka rinka kokarin mammatsewa dan yadda kar ya karar kaga kai kanka a kuntace su kuma a kuntace to ka hutar da kanka su ma kuma ka mutunta su لأنه مع قربه من الناس ربما يمنعه الحياة من إخراج الريح ونحوه وكونه صلى الله عليه وآله وسلم مجبولا على مكارم الأخلاق فإنه أن حديث هنا نون يدى النبي كده متنشي دا كما دي أبن دي زمن متنشي نينا كي عيش صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال أتني بوضوء فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن أبي هو ابن جعفر ابن أبي كثير القاري. إمام النسائي يا سامون حديثي تمال منش ميسو تهنجر مال منش ميسونا علي بن خجر وطول أن إياس السعدي المروزي أن مال منا دقتكم متعنى كيركي ولن با حديثا سو إن قنتتوني شيخ يا سامون حديثي يتي أخبرنا أقول أن مستشي تزود أنباءنا نعم نعم shine wannan ishara ce ne akwai miskar da anan sai yace anba'ana ina fata an gane anan kuwa akhbarana isma'il menene bambancin anba'ana da akhbarana ha akhbarana da anba'ana da haddathana da sami'tu aurun qudama'u daga cikin malaman hadisi irin su al-imam malik الإمام البخاري سو إمام أحمد سو سنفائي لن دمك من تنسو دباب بمبنج أما متأخرون إذن سو الإمام البيحقي إذن سو ابن خزيمة إذن سو ابن حبان إذن سو الإمام ابن حبان دمك من تنوأنا سو أورن سو انسكتي أخبرنا وينا شم بمبن دا حدثنا سو سكتي حدثنا شيني كذونا malan ya karanta hadisi kai kaji to in kaji sai kace haddathana akhbarana kuwa a samu wani ya ja baki malan ya fassara kai kuma ka saurara to in kaji zaka iya cewa akhbarana za kuma ka iya cewa qura alaihi wa ana asma anba'ana kuwa a wurin malaman kudama uku kamar yadda kaji nace ba ta da bambanci da sauran amma a wurin wadannan mutaakhiruna sai suka ce in kaji anba'ana to ba ta da bambanci da an kuma ma za a iya fadin ta a matsayin ijaza ijaza ita ce malamin kai karantar da kai sahihul bukhari daga tashi tafiya garin ku sai kuma ya dauko sunan abi dauda sai yace maka ga wannan littafin ka je shi ma ka ruwaice shi daga gare ni to kaga kamar bukhari in kaje kenan sai ka ce haddathana tunda ya bude ya karantar da kai amma abu dauda saboda ya ga iyawar ka sai yace ka ruwaice wannan littafin ka danganta gare shi to in kaje sai ka ce anba'ana to anba'ana a wurin ainihin wato malamai waɗanda suka zo daga baya baya tana ainihin bayyana ijaza ne da makamantan haka saboda haka karfin ta bai kai karfin haddathana ba to duk sanda kake karatun littafi sai ka tsaya ka gane shin littafin da kake karantawa a wace manhaji aka rubuta shi wanda ya rubuta shi wane ne kamar wannan littafin da ke gaban mu muke karatu littafi ne daga cikin littattafan da malamai na da can suka rubuta kudama dan haka duk inda kaga akhbarana ko anba'ana duk ɗaya ne an fahimta amma da zaka bude mustadrak na al-imam al-hakim ko sunan kubra ta al-imam al-baihaqi ko littafin sharh as-sunna na al-imam al-baghawi ko makamantan waɗannan ibnu khuzaima ibnu ibban duka waɗannan duk in kaga anba'ana to galibi tana daukar ma'ana ne ta ijaza ina fata an gane qala yace akhbarana isma'ilu اسماعيل واتو اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير الزرقي يا ايمن واتو كرنت دمو ان فاتا انغان ام محمد بن عمرو دغ محمد ابن عمرو ابن علقمه الليثي ان فاتا انغان محمد ابن عمرو انا داي دغ cikin malaman imam malik an abi salama daga ainin abu salamata dan abdurrahman dan auf shi abu salama an yi sabani dangane da shin wai meye sunan shi ne dan duk inda zaka ji shi a hadisi zaka ji an ce an abu salama daga abu salama ta dan abdurrahman wasu suka ce sunan nashi shine alkunyar tashi misali yanzu abubakar gumi abubakar asali alkunya ce to amma shi kuma suna ne gare shi kuma baka jin ane mai wata alkunya to sai ka ce sunan shi daya da alkunyar shi to nan ma sai suka ce haka shi ma abu salama ta dan abdurrahman sunan nashi shine dai alkunyar tashi wannan magana ita ce daidai amma wasu malamai sun ce sunan shi Abdullahi dan Abdurrahman dan Auf amma wannan magana ba ita ce wadda tafi karfi ba to shi ko ya karbo daga malamin shi ne Mughira dan Shu'ba wato abin da ya faru shi Abdurrahman dan Auf malami ne amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da dukiya sai hidimar dukiyar sai ta rinjaye harkar ilimi sakamakon wannan sai ya zama ba shi da cikakken sukunin zama ya karantar tun daga abin da ya shafi dalibai hatta ƴaƴan shi to wannan Abdulrahman Abu Salama na ɗaya daga cikin ƴaƴan shi kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito wata rana sai ya ga jama'a can sun tare Ibn Abbas na karantar da su sai ya ce wa Abu Salama tashi ka je ka shiga cikin waɗancan ma'anar wannan shi ne ilmoni ne gashi can wani malami yake karantarwa wanda me yiwa uban ya san ilmomin amma ba shi da lokaci naka sai ya ce wa ɗan ya tashi to wannan kenan sai ya kawo uban yana alakanta shi da malaman sahabbai ya je karatu a wurinsu dan haka zaka ji wata ran ya ruwaito hadisi daga Aisha wata ran daga Abu Huraira anan kuma ka ji ya ruwaito daga Mughira dan Shu'ba Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda Mughira dan Shu'ba yana daga cikin sahabban da ainihin wato suka musulunta a lokacin yakin Khandaq na fata an gani ya ruwaito hadisi guda 136 kaf a rayuwar shi Bukhari da Muslim sun hadu akan ruwaito guda 9 Bukhari shi kadai ya kadaito akan guda 1 Muslim ya kadaito da guda 2 sannan a cikin ainihin wato wannan littafin na Sunan Nasa'i Mughira dan Shu'ba yana da hadisi guda 24 yana da da mai suna Hamza wannan dan nashi kuma dalibin shi har yau daga cikin almajiran shi akwai Urwa akwai al-Imam Sha'bi akwai dai mutane da yawa daga cikin yakokin da yaje akwai yaji yakin Yamama yaji yakin Yarmouk da kuma Qadisiyya gashi aka ce kana aqilan adiban fatinan labiban dahiya mutum ne wanda yake mai kaifin hankali da basira da wayewar kai kila ahsana bi alfin ra'a wasu suka ce a rayuwar shi ya taba auren mata haddari aurayi saki amma kaga magana an kawo ta da wakila hatta Ibn Hajar yayi isharar irin waɗannan maganganun sai dai bisan da suka kawo maganganun suka raunata su na fata an gane ya rasu ainihin a Kufa yana da shekara 70 a duniya duk malaman hadisi kaf sun ruwaito hadisi daga gare shi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda to kamar yadda muka bayyana wannan ainihin hadisi ne sahihi babu shakka dangane da ainihin ingancin shi banda ainihin Imam An-Nasa'i al-Imam Abu Dawud ma ya ruwaito shi kamar yadda ainihin wato al-Imam Ad-Darimi da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban da Imam Ahmad dukkanin su sun ruwaito shi Tirmidhi da ya ruwaito wannan hadisi sai ya ce Abdurrahman Ibn Abi Qurad da Abu Qatada da Jabir da Yahya dan Ubayd sun ruwaito ainihin wannan hadisi haka Abu Musa al-Ash'ari haka Ibn Abbas haka nan ainihin wato Bilal dan Haris wato Bilal babban bawa Bilal mai kira sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam to mu dawo mu karanta hadisin mu ji abinda hadisi yake cewa Anil Mughira ibn Shu'ba daga Mughira dan Shu'ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ada manzo Allah in ya tafi tsibulo sai ya ainihin nesanta kanshi da jama'a قال من رواية مغيرة فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره وترانا النبي آيت في أسي بقاتة تقنو تكاماشي سيأينهن يا كراتي حكا دومين يديا بقاتشي فقال سيتي ائتني بوضوء كي ائديون دروا كاوم نروا فأتيته بوضوء سينا كي مشروا فتوضع باين دي فالكي كمسي الولاد والنروا ومسح على الخفين كمي شافا أينهن أكاو غبش قال الشيخ الامام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي هكا يجي اتاكم نسكركم الشيخ هو ها إيه قال الشيخ يوا ما قال الشيخ اسماعيل با اي ده اكا تي قال الشيخ دان ان بغا وني دغه غدا بي كون شي ده واتو امام النسائي يجي اسماعيل دين نان ده اكا فدي ا cikin اسنادين اي كاغا ان فدي اسماعيل ne kawai ba danganta shi da kowa ba sai ya ce huwa ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Qari shine ainihin wato Isma'il dan Ja'far dan ainihin wato Abi Kathir al-Qari ya kawo sunan shi ne da sunan mahaifin shi da na kakan shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka kakan nashi kenan zai zama babban malami ne shine babban malami makarantar mai karantar da Al-Qur'ani a Madina qari ahli Madina Allah ya taimaka. To tare da cewa wannan hadisin ya dauko wasu masaloli waɗanda suke wa za a zo a tattauna su insha Allah ta'ala, amma dai daga ciki akwai shafa akan hutu, tana daga cikin masalolin da ta fara zuwa ne tun ba a zo kamta ba, amma dai ta zo a cikin ainihin hadisin. Wannan hadisin malam ya kawo shi ne don ya nuna daga cikin ladabin musulunci ba a ainihin wato tsuguno a kusa da inda mutane ke zaune. To sai wata mas'ala da ke tasowa a zamanin ci a yanzu, sai kaga daki akwai toilet a cikin shi, sai kaga office akwai toilet a cikin shi. To ina hukuncin wannan dangane da alakanta wannan? Ina fahimtar in dai har kun fahimci illar da ta sa aka ce a nesan tudin, za mu tsaya mu dubi dakin da yake da ban daki ko shadda a cikin shi ko makamantan haka. Idan ka shiga ka kunna kanka, shin waɗannan da ke zaune a falon ko wannan da ke zaune a uwar ɗaki yana ji ko tana jin warin ko ƙarar? Idan yana ji to kaga illar tana nan kenan, in kuma baya ji to babu illar. To kaga kenan wannan fatawar mu'allaka ce dangane da yaya nagartar ƙofar take da kuma irin ɓamewarta. An fahimta? Don wata ƙofa in ka ɓame shi kenan ka tafi wata duniyar kenan, ba a ji ka ba ka ji. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To ya kawo wannan a matsayin ainihin wato a fa'ida, sannan kuma ya sake jinjinawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace wa kaunuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama majbulan ala makarimil akhlaq. Sannan wannan hadisi yana nuna yadda annabi yake da kyawawan ɗabi'u na mutunci. Wannan fa ana ce mana ne duk mu zama haka, na daga ciki shine kula da tsafta da kuma kula da haƙƙin mutane. Kullum in za ka yi abu kar ka zama kana da son kai, ka zama kana da self-centered, ma'ana kai kanka kawai kake jin kanka. Sai ka rinka tunanin ya zan yi in kiyaye haƙƙin wani, ya zan yi kada ban take haƙƙin wani ba. Da haka sai ka rinka amfani da ƙwaƙwalwarka kana, wannan yana daga principle, yana daga cikin ƙa'idojin rayuwa da hadisin zai koya mana. Ba wai kai kana jin kashi eh ko ina ma ka tsuguna ka sake shi, kana jin fitsari ko ina ma ba abin da ya shafe ka. To haka kuma ake so ka kula da irin wannan game da abin da ya shafi makwabtanka ne na zama, a mota ce ta hada ku da mutane, in ka ka koma jina za ka zubar da ita. Sai kai tunanin in kai kakin nan yaya ɗabi'ar mutane, sai ka ga yaya ya kamata kai. Kana cin wani abu ne a cikin mota ko akan babur, in ka zo watsowa waje sai ka auna za ka watsa ne zuba daji ko ko za ka watsa wani ne. Kana gidan sama ne za ka watso abu ƙasa, sai ka duba ka gani. Duk waɗannan suna daga cikin abin nan ɗabi'u waɗanda hadisi yake nuna mana cewa annabi yana da mutunci, yana da kula da abubuwa. Dole ne mu ma mu zama muna da haka jama'a. Ko an fahimta jama'a? Wani abu ne ka zo za ka ajiye, sai ka kaddara cewa kai da za ka ajiye shi ka san shi ne, in a duhu ne ka san yadda za ka tsallake. In wani ne ba, shi bai san da shi ba, in ya taho ya karo da abin yaya. To ana son ƙwaƙwalwarka ta rinka tunani irin haka, ko kun fahimta jama'a? Sannan wa jawazul isti'ana fi ihdari ma'il wudu bi ghairihi, ya halatta ka sa wani ya dubo maka ruwan alwala amma ba dan girman kai ba, ya halatta. Gashi nan annabi ya ce kawo mu ruwan alwala sallallahu alaihi wasallam. Wa khidmatil akabir, sannan a cikin wannan hadisi mun ji yadda ya halatta a yi wa manya hidima. Annabi ya ce a yi mishi, kuma sai aka yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Akwai yanayin ma da ya kai ba cewa ya ayi mishi ba, amma sai suka ga ya dace sai suka yi. Abdullahi dan Abbasin, Allah ya kara mishi yarda, wata ran da ya ga annabi ya tafi tsugune bai dauki ruwa ba, sai ya bi shi baya da ruwa, sai je ya aje mishi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna, wallahu alam, yana neman menene zai yi tsarki da shi, sai ya ga ruwa a cikin buta, sai ya yi tsarki, sai ya ji daɗi. Da ya dawo cikin mutane ya ce wane ne ya kai mini ruwan nan, sai aka ce ɗan yaron nan ne Abdullahi ɗan Abbas. Sai ya rungume shi sai ya mishi addu'a, Allahumma faqihhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil, Allah ka sanar da shi ilimin addini, Allah ka fahimtar da shi fasara al-Qur'ani. Allahu akbar. Kaji addu'ar da salaf ake musu, kaji addu'ar da suke yi. A yanzu in yaro ya maka wani abu kace Allah ya sa ka zama malamin tafsiri,
sai ga abokai sun duwe sun kyalkyale da dariya kawai wai kai ka ba malamin tafsiri ko kun fahimta jama'a asali wannan ya faru ne daga aibi ne daga musulmi ba daga yaran bane ibnu taymiya a cikin littafin iqtida'us sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahim yace dole ne ku zama kowane fage kun haɓa kashi yadda zai daidai da zauƙin mutanen zamanin yadda wanda yake mubasharantar wannan abin za a rinka sha'awar shi yau fiye da shekara 20 yaro ne muka ce ai kai kan malam zai kai ka jami'ar islamiya ne kai karatu yace ni ce yace a ina yace kuna nufin in je in dawo zama malami a yace ni commercial zan je commercial yake so yaje dan ya dawo zama dan boko uban shi malami ne amma baya sha'awa kaskanci ne da wulakanci da ya samu musulmi wanda yake asalatan an samu gidadanci ne a wani zamani a cikin harkar malanta sai malamai suka gaza fahimtar me ake nufi da zuhudu sai zama sun kairace wa duniyar kaf to har sai abin ya kai ga nakasa addini da kuma wulakanta masu addini in ba haka ba haramun ce Allah madaukakin sarki ya haramta wa duk wani malami da wani musulmi wajen ci ko sha ko auratayya ko hawa ko kwana ko sawa amma duk abin da yake halal ne wanda malami ya tsururuce shi ya sabe shi babu wanda ya haramta wa malami ya sa shadda irin wanda shugaban kasa ke sawa ba wanda ya haramta wa malami ya gina gida irin wanda sarki yake da shi ba wanda ya hana malami ya hawa mota irin motar da gwamna yake hawa ba wanda ya hana malami ya daura agogo ko zan yana da kaza 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 matukar halal ne domin da wannan malami da sauran musulmi duk daya ne abinda Allah yake qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq ado kayan ado wane ne ya haramta abubuwan ci abubuwan hawa ba wanda ya haramta sai Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya anan duniya Allah yayi the best duk wani abu da kaga ya fi komai kyau to Allah yayi ne dan mu'minai amma kafirai za su iya amfani da shi saboda duniya ce amma khalisatan yawmal qiyama kuma ka tafi kiyama mu'minai ne kadai kafirai ba za su ci ba an fahimta jama'a to kaskanci ne ya samu mutane gaskiya saboda Allah ta hanyar gidadanci da ya samu malamai musamman a kasashe irin namu din nan to wajen kokarin gyara wannan kaskancin kuma sai a yi taka tsantsan domin in kun fahimci wa'azin da na yi yau kamar kusan mako guda da ya wuce ina jan hankalin wasu nau'i na malamai su kuma kokarin gyaran wannan barnar sai kuma suka zake sai malami ya ce yana kokarin yadda za a mutunta shi dan haka ko ta yaya sai ya yi kokari ya hannar kekiyar mota sai ya yi kokari ya gina katon gida a'a wato in kana da shi kai in ba ka da shi ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai iyakar ta kenan amma kar ka je garin neman gira a rasa ido garin a matsayinka na malamin an zo wurin wa'azi a ganka da nabjejiyar jib tana nishi to garin nan kuma ka je ya zama babu mutunci gwamma ka iso a ƙasa na fata an gane domin almuhimmi shine ba ka da shi amma in kana da shi fa madalla so da haka jama'a ku kiyaye wannan wato ita wannan mas'alar is very delicate matsala ce mai hadari wani abin da yake dauka malami bai kamata a ganshi ya sa agogo iri kaza ya sa riga takalmi hula iri kaza ba to wani kuma abin da yake gani to ai in malami bai sa wannan ba to za a wulakanta shi to mu kuma abin da muke cewa na'am idan Allah ya sa daga cikin arzikin da Allah ya yi wa malamin ya kai yayi irin wannan to daidai ne yayi amma idan tafiya zai yana maula yana kaskantuwa da wulakantar da kanshi to anan ba daidai ba ne kaga ina ganin mun yi wa mas'alar adalci sai da haka sai a kiyaye ɗaliban ilimi sai a kiyaye domin har ya zama musiba a wasu garuruka yau ya zan gaba ɗayan ɗaliban ilimi sun daina harkar ilimi abinda kowa yake sha'awa bari ya marmaza shi ma ya iya kira'a muryar shi ta fito yadda an je wurin wa'azi za a rinka gabatar da shi ba dan kuma ba dan saboda shi ma ya fara sanya irin waɗannan riguna masu asake da irin waɗannan takalma masu tsini da irin wannan gwangwama gwangwaman tabarau da gilashi ina fata an gane to gaskiya saboda Allah wajibi ne a yi taka tsantsan game da wannan amma kuma in Allah ya azurta ka to wannan kuma inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan ita ce mas'ala daga cikin mas'aloli wanda ainihin muke tattaunawa sannan sai cewa mashru'iyyatul masih ala al-kuffari sannan wannan hadisi kuma yana nuna cewa shari'ar musulunci ta tabbatar da shafa akan hufi wannan karatu ne na musamman wanda ainihin wato zamu zo mu same shi insha Allah ta'ala to sai kuma yace babu ruhsati fi tarki zalika babin da ke bayani akan an yi sassauci game da barin haka ma'ana nisanta ne nisantuwa daga jama'a to idan akwai wani uzuri to an yi maka sassauci zaka iya yin tsuguno kusa da jama'a da gargadan yadda uzurin ya kama ala akhbarana ishaq ibn ibrahima in ka ji ishaq dan ibrahima altafai irin wannan shine ishaq dan rawiya kenan abokin imamu ahmad ibn hanbali qala akhbarana isa ibn yunus a cikin ainihin wata nuska yace amba'ana a zahiri za ta zama nuskar ku kenan ko qala haddathana a cikin wata nuska nan ma yace amba'ana qala haddathana al-a'mash an shaqiqin an huzaifa qala huzaifa yace kuntu amshi ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wata rana muna tafiya tare da annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fantaha ila subaqati qaumin sai ya isa inda wasu mutane ke tara juji bola shara ita ce subaqa sabala sai ya fitsari qa'iman a tsaye sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fatanahaitu anhu da naga zai shi tsarin sai na matsa fada'ani sai ya kiraye ni wa kuntu inda aqibaihi sai na tsaya daidai inda uwayen shi suka sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta faraga har sai da ya gama fitsarin thumma tawadda'a sannan yayi alwala wa masaha ala kufaihi ya kuma ainihi shafi kufin shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun ji wannan hadisi wanda ainihin sahabi Hudhaifa Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda ya ruwaito wannan hadisi Bukhari da Muslim masu ruwaito shi kamar yadda an samu manyan malamai daga cikin ainihin wato malaman hadisi duk sun fitar da wannan kamar ainihin wato al-Imam at-Tirmidhi al-Imam Abu Dawud dukkan su sun fitar da wannan hadisi Ibn Majah ma ya fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam al-Baihaqi haka al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba wannan hadisi irin shi ne ake kwatanta da cewa akhrajahul jama'a wato duk malaman hadisi sun fitar da shi ina fata an gane sannan sai mas'alar da hadisi yake dauke da ita dangane da cewa fabala qa'iman sai ya fitsari a tsaye an gane wannan mas'alar Bahaushe sai ji ta kikam a ce annabi ya fitsari a tsaye saboda asali mu tun a cikin al'adun mu an nuna mana cewa fitsari a tsaye ma kafirci ne mai fitsari a tsaye kafiri ne wannan fatawa ta yi muni ina fata an gane malai yace fihi jawazul bayli qa'ima a cikin wannan hadisi ainihin wato akwai halaccin yin fitsari a tsaye wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadha fa abahu qaumun wa qala ibn al-munzir sabata anna umara wa ibnahu wa zaid ibn thabit wa sahal ibn sa'd annahum balu qiyaman wasu malamai suka ce ya halatta daga ciki aka samu sayyidina umar da dan shi abdullahi dan umar da zaid dan thabit da sahal dan sa'd dukkanin su sun kasance suna yin fitsari a tsaye wa abahu sa'id ibn al-musayyib wa urwa daga cikin malaman tabi'ai an samu sa'id dan musayyib da urwa dan zubair wa muhammad ibn sirin da muhammad dan sirin wa zaid ibn al-asam wa abidata as-salmani wa an-nakhai wa al-hakam wa ash-sha'bi wa ahmad wa akharun dukkan wadannan suka ce babu laifi babu laifi suka ce ayi ba cewa kai sunna ba wato kasantuwa an ce annabi na yi to ba wai sunna kenan ba a don wannan a cikin dabi'a ne halal kenan kenan ya halatta an dauke laifi in kai kana ganin akwai laifi kamar yadda aka haife mu nan kasan muke ganin yin fitsari a tsayin mugun abu ne
har sai kaje da ana makaranta sai a ce ubanka mai fitsari a tsaye an zage ka kenan ina fata an gane Allah ya wa qala malik imam malik yace in kana fi makanin la yatatayaru alayhi minhu shay'un fala ba'sa bihi wa illa fa makruhun imam malik yace in a wuri ne mai laushi yadda yake in yayi fitsarin baya tarkatsi ya dawo gare shi imam malik yace babu laushi in ko har fitsarin zai dawo mai tarkatsi imam malik yace to an hana wa qala ammatul ulama albayl qa'iman makruhun illa li udhrin wa hiya karahatu tarzihin la tahrim amma da yawa malamai cewa suke an hana yin fitsari a tsaye sai dai inda ainihin uzuri sai dai kuma hanin ba na haramci bane hani ne na karhanci wato an kyamatar da kai haka wa kadhalika ruyal bayl qa'iman an anas wa ali ibn abi talib wa abi hurairah radiyallahu anhu haka dai kuma an ruwaito cikin sahabbai anas da shi da ali da abu hurairah dukkan su sun ce ya halatta ai fitsarin a tsaye wa kareha ibn mas'ud cikin sahabbai ko ibn mas'ud yace a aka ai wa ibrahim ibn sa'ad da al-imam ibrahim ibn sa'ad wa kana ibrahim shi cikin tabi'aini la yujizu shahadata man bala qa'ima wannan malamin shi ke cikin tabi'ai ma yace in likici ya hado ka aka ce tafi ka kawo sheda sai ka kawo mutumin da an same shi yana fitsari a tsaye ba zai karbi sheda shi ba وقال ابن المنذر يتي البول جالسا أحب إلي وقائما مباح ابن المنذر الإمام أبو بكر ببما لم يشكه نياكرا تد حرم رسالة يتي نيكا ناس قويان باكما ناس شأور تسالي أتي أما كأي أتقني أما لي أتيتنكما يا حلبتا وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake domin duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbata annabi yana yin fitsari a tsaye kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin ainihin fitsari a tsugune to sai fadakarwa dangane da waɗansu hadisi waɗanda mai yiwa sai kaga cewa a zahiri su kuma suna karo da haka misali daga cikin waɗannan hadisai akwai ainihin hadisin as-sayyida aisha da take man haddasa kuma annabi sallallahu